بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكوغا وطن سفر hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da 24 ga watan October watan 10 shekara ta 2017 mun hada a wannan masallaci mai albarka masallacin Ammar bin Yasir dake cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa duk sati a wannan masallaci inda muke karanta littafin nan na Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a wallafar babban malami Sheikh Usman Dan Podio rahimahullah wannan kuma shine darasin mu na 25 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan a cikin ainihin wato al-bid'u fil masajid ma'ana bid'o'i da suke da alaka ko kuma bid'o'in da ake yi a cikin masallatai wa darasin da ya gabata satin da ya wuce idan ɗan uwa za su tuna malam ya kawo mana wasu abubuwa waɗanda ga sunan suna faruwa kuma bid'o'i ne dangane da masallaci yace daga cikin ainihin wato bid'o'i da mutane suka kirkira a wannan babi shine yawaitar masallatai a wuri guda ba tare da wata buƙatar da ta jawo a yi hakan ba ma'ana ya zama an maida masallaci wato gurin da za a yi gasa wajen kowa ya gina nasa kowane mutum ya yi gida ya gina masallaci a jikin gidan ba tare da la'akari da buƙatar mutane da kuma yanda za a yi a raya masallacin ba to yawaitar masallatai ba tare da buƙata ba a wuri guda wannan shine malam ya fara buɗa da shi ya ce wannan bid'a ne bid'a ce makaruhiya har ma malamai suka tattauna game da ina hukuncin masallacin da akwai masallaci a guri kuma ba kaɗan yayi ba babu wata buƙata da ta jawo kawai sai kuma aka zo aka sake yin wani masallacin a kusa da wancan wasu suka ce to idan ainihin wato wannan masallaci na biyu shi na biyin idan ya zamanto akwai yawan mutane ko kuma shi masallaci na biyu idan ya zamanto mutane duk gaba ɗaya sun daɗe sun tafi can ana raya shi shi kuma wannan na farko a gurin an bar shi ba tare da ana raya shi ba to suka ce gaskiya wannan na biyun ya zama masjidu dirar wato masallaci ne na cutarwa shi yasa suka ce idan haka ta faru shi a wajen ainihin wato Ibn Rushd yana ganin idan wanda ya gina na biyun dama ya yi nufin hakan ne don ya cutar da wancan masallaci na farko to a rushe shi kawai a bashi bola idan kuma ya tabbata cewa babu wannan nufin kawai shi dai ya gina ko kuma sun haɗu sun gina ba tare da nufin cutar da wancan na farkon ba to a mazhabar Ibn Rushd ya ce a bar wannan masallaci empty kar a ci gaba da sallah a cikinsa har zuwa lokacin da buƙatar haka za ta yi sai a buɗe a ci gaba da yin sallah a ciki yana daga cikin abin da muka karanta shine al-bustu wato bastul furush wato shimfida ainihin carpet ko tabarmi ko duk wata shimfida a masallaci musamman idan ya zamanto za ta ainihin wato bayu zuwa ga dauke kushu'i na mutane idan akwai za a samu matsalar kushu'i to wannan shimfada ya zama bid'a, kamar yanda shi ma mun yi bayani da dama a darasin da ya gabata. Sannan akwai ittikhazu al-marawih, wato yin wato abin nan mafici ko fanka, wanda ni da ku muka tattauna a satin da ya wuce, muka ce yanzu idan ba fanka a masallacin nan zai wahala a samu kushuri a sallah. To sai ya zama to idan a wancan lokacin an yi la'akari da wasu dalilai, an ce yin mafifici ko kuma mutum yana sallah ya shagaltu da daukan mafifici yana fifitawa, kaga ya raba hankalinsa duba kushuri, to wannan sai ya zama bid'a. Amma mu da yanzu ba wani abin da muke yi na daukan mafifici mu fifita, fanka ce kawai na'ura ce take busa mana iska da aka wannan yana sama mana kusu'i mai sallah, to kaga wannan bid'a ya zama ba bid'a ba kenan. Daga ciki shine akwai wato rubuta alqur'ani ko wani hadisi ko wata hikima ta malamai a cikin masallaci, a zana irin ayoyin alqur'ani ko wasu hadisai a cikin masallaci. Wannan shi ma malam ya ce yana daga cikin abinda mutane ne suka kage shi na bid'o'i, babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai koyar da haka ba. Daga ciki akwai karantar da yara a cikin masallaci, shi ma malam ya ce an karhanta hakan, ya zamanto ana koya yara a cikin masallaci karatu ko alqur'ani ko wani abu mai kama da haka, wato inda za a sami yara suna ba sa yin wasa a cikin masallacin, ko kuma in suna yin wasan aka tsawata musu za su bari, to anan ya zama bid'a makaruhiya. Amma idan ya zamanto idan suna wasan ba za a iya tsawata musu su bari ba, to kaga sai kuma ya zamanto bid'a ta tashi daga makaruhiya ta koma kuma bid'a muharrama, kamar yanda muka karanta a satin da ya wuce. Daga ciki akwai raf'ul as-saut, wato daga murya a cikin masallaci, ko da ta hanyar ilimi ne, in ba bukatar hakan ce ta kama ba. Idan ya zamana ba a daga murya ba, mutane ba za su ji karatu ba, to za a iya daga murya gwargwadon yanda mutane za su ji, wato idan an yi haka dan isar da sautin zuwa ga waɗanda suke ba a kusa da mai magana ba, to babu laifi. Amma idan babu bukata, shi ma daga murya da hargowa a cikin masallaci bid'a ne. Daga ciki a gabar da muka tsaya shine ainihin wato qisasul qissas fiha, wato mutanen da suke bada qissoshi a cikin masallaci, a tashi a bada qissa, to a kan wannan bada qissoshi da labarai a cikin masallaci, to mun yi dogon karatu wanda kusan akan wannan gabar lokaci ya cin mana, ko to za mu dora daga inda muka tsaya a satin da ya gabata. Mun tsaya a maganar Imam Ahmad da yace aktharun nasi kadiban alqissas was-su'la was-su'al. Imam Ahmad yake cewa wato mafi yawan mutane wajen ƙarya, waɗanda suka fi kowa yawan ƙarya, su ne alqissas, wato masu bayar da qissa da hikaya a cikin masallatai, was-su'al da kuma masu bara, mutum bayan yayi ko yayi roƙo ko kuma ya ci masanci ko wani abu mai kama da haka a cikin karatun nasa ko cikin qissar, bayan an yi qissa kuma sai kuma a dan nuna cewa kawo kokon bara, kuma cewa shi mai qissar ko mai bada labarin ko mai ainihin wato bada wannan hikayoyin kuma ya buƙaci mutane, yana da wata buƙata ko a taimaka masa da wani abu. To kaga wannan suka ce na farko, Imam Ahmad ya ce waɗanda suka fi kowa ƙarya su ne waɗannan alqissas da kuma masu ainihin ci masanci a cikin karatu, domin dole za su idan su faranta wa wane da yake gurin, ko su faranta wa su wane, ko dan ayi kokarin farautar zuciyar masu sauraro dan su bada abin da ake bukata a bayar daga karshe. Isa Imam Ahmad yake cewa mafi ƙaryar mutane su ne alqissas was-su'al. Wannan shine inda muka tsaya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa akhraja Ali radiyallahu anhu al-qissas min masjid al-Basra, yace Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, ya fitar da irin waɗannan mutane alqissasa, masu yin qissoshi, masu ba da labarai marasa inganci, marasa tushe ko makama, ya fitattake su min masjidil Basara, daga masallacin Basara. Walamma sami'a kalam al-Hasan al-Basri, amma lokacin da kuma a cikin masallaci ya ji Hasan al-Basri shi ma yana ba da qissoshi, yana wa'azi a masallaci, lam yukhrijuhu, bai fitar da shi ba, id kana yatakallamu fi ilmi al-akhira, domin da ya saurare shi sai ya ji shi ba irin wa'ancan da aka kora bane, domin shi yana magana ne game da ilimin ko abin da ya shafi lahira, wata zikiri bil maut, da kuma wa'azantar da mutane game da abin da ya shafi mutuwa, watambihi ala uyubin nafsi, da kuma fadakarwa akan illolin zuciya, wa afatil a'mal, da kuma illolin ayyuka wato marasa kyau, wa khawatirish shaytan, da kuma hadarurruka irin na shaytan, wa wajhil hadari minha, da kuma irin yanda za a yi takatsantsan daga waɗannan abubuwa din. Wa yuzakkiru bi ala'illahi subhanahu wa na'ama'i, sannan da ya kasa kunne ko sai ya ji dai yana sake tunatar da mutane game da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi musu. Wa taqsiril 'abdi fi shukrihi, da kuma yanda bayi suke takaitawa wajen yin godiya ga Allah madaukakin sarki bisa wannan ni'imomi din. Wa yu'arrifu haqaratad dunya, sannan yana yin bayani game da duniyan nan kaskantacciya ce, wulakantacciya ce. Wa uyubaha, yana kuma fadar aibukan da ke cikin shagaltuwa da duniya. Wa tasarrumaha, da kuma bayanin yanda cewa duniyan nan akwai lokacin da za ta yanke, wannan rayuwar ba mai dorewa bace. Wa qillata ahadiha, yana kuma bayani game da karancin alƙawarin duniya. Wa khatarul akhirah, da kuma hadarin da ke tattare da lahira. Wa ahwalaha, da furgici da tsoratan da ya shafi lahira. To wannan shine irin wa'azin da Hasanul Sayyidina Ali bin Abi Talib yaji Hasanul Basri yana yi a masallaci, da aka shi sai ya kyale shi. Kaga kenan, ashe ba an yi condemning din kissa gaba ɗaya ba, ko labari, ko kuma wa'azi, ko fadakarwa, ko jan hankali. Idan ya zamanto mutum wanda yake fadakarwa ya tashi, ko dai a masallacin Juma'a da Juma'a, ko masallacin kamsu salawat, a wata sallah cikin salloli, ko sallar asuba, ko sallar azhar, ko magariba, ya zamanto zai tashi ya ja hankalin mutane game da irin waɗannan abubuwa da muka ce Hasanul Basri yana yi, to kaga sai ya zamanto babu matsala kenan. Kenan wanda zai dinga kawo kissoshi baragurbi rubabbu, kaman yanda zamu sake karanta a can gaba, wannan su ne ake so a fitar da su daga cikin masallaci, domin ba maslaha suke kawowa cikin al'umma ba, illa suke kawowa. Dan haka idan ya zamanto za a yi wa mutane fadakarwa, a sanar, a sake ilmantar da su game, a sake jaddada musu imanin su da lahira, a kuma sake fadakar da su game da illolin da suka shafi zukata, irin abin da ya shafi shirka, irin abin da ya shafi bid'o'i, irin abin da ya shafi munafurci, abin da ya shafi hasada, abin da ya shafi ire-iren waɗannan waɗanda suke afatun nan, wato illoli ne da ciwurwuka irin na zuciya, da kuma miyagun ayyuka, a faɗa wa mutane irin tasirin miyagun ayyuka wajen lalacewar al'amura, da kuma yanda Allah madaukakin sarki ke saukar da musibu idan ana yi, da kuma irin hadarin shaidan, da kuma gaya wa mutane ta yaya za su yi takatsantsan su fita daga cikin irin waɗannan abubuwa. Sannan wani lokaci ma yana cikin fadakarwa da wa'azi a dinga tunatar da mutane irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ni'imomin Allah da Allah ta'ala ya wa dan adam wato suna da yawa. Wa kana fadlullahi alayka azima, falalar Allah akan ka tana da girma, ba za ta lissaftu ba. To a dinga tunatar da kai irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi a kanka, da kuma yanda kai kake gazawa wajen godiya ga Allah akan wannan ni'imomin da Allah ya yi maka. Sannan kuma a gaya ma duniyan nan da kake ta faɗi tashi a kanta, kake ta ainihin rusa lahirarka a kanta, kake ta ƙoƙarin zaluntar wasu mutane a kanta, kake ta ƙoƙarin ɓata al'amura saboda ka same ta, to duniyan nan ƙaskantacciya ce, ba wata aba ba ce wanda ya kamata mai hankali ya ɓata lokacinsa gaba ɗaya a kanta. Sannan da kuma gaya wa mutane irin illar da duniya take yi wa mutane, da kuma ƙarshe duk bayan ka yi duk abin da ka yi a cikin duniyan nan, kuma rayuwa ce wadda take ba mai ɗorewa ba, tana yankewa, da kuma yanda ba ta da alƙawari, ba ta taɓa yi wa wani alƙawari ta cika ba, indai duniya ce, in ta ɗaga shi sai ya ɗauka shi kaɗai ne, ta nuna masa kuma shi kaɗai ne, in ya ruɗu da shi kaɗai ne, kuma rana tsaka za ta sauko da shi ƙasa, da haka ba ta da alƙawari. To Imamu Hasanul Basri irin wannan faɗakarwa yake a masallaci, da haka Imamu wato Sayyidina Ali bin Abi Talib sai ya kyale shi. Hadha huwa at-tadhkirul mahmud shar'an, mala yake cewa wannan ita ce irin tunatarwa da take a bari yabo a shari'ance. Dan mai wa'azi, mai tunatarwa, ya yi amfani da irin wannan salan wajen yi wa mutane wa'azi, to wannan wa'azi ne abin yabo a shari'ance, ba abin zargi ba. Alladhi warada al-haqqu alayhi, wanda kwadaitarwa ma ta zo a kan irin wannan wa'azin. Fi hadithi abi dharrin, a cikin hadithin abi dharr, haythu qal, inda a cikin hadithin yake cewa huduru majlis ilmin, halartar majalisin da ake karatu, gurin da ake tafsirin alqur'ani ne, gurin da ake karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, a'a wani littafi na tarihin magabata ko tarihin annabawa ko tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ake karantarwa a ko kuma littafin tauhidi ne ake karantarwa dan a gyara wa mutane imanin su ko kuma littafi ne da ya shafi al-akhlaq gyaran halaye ake karantar da mutane domin su gyara dabi'un su da halayen su ko kuma a majalisi ne da aka sanya ake karantar da mutane abin da ya shafi fiqhu yanda za su san tsarki su san yanda za su yi sallah su sauran ibadu da sauran su ko kuma kila majalisi ne ma da ake karantar da mutane nahwu ko balaga ko wani abu wanda shi kuma da shi ne za su fahimci alqur'ani su fahimci sauran ulum din gaba daya to wannan halartar irin wannan majalisin da ake ilmantar da mutane afdalu min iyadati alf maridin ya fuka je ka ziyarci mara lafiya dubu ka zo nan masallaci yanzu da ake karatu ka saurara a wannan hadisin aka ce huduru majlis ilmin halartar majalisin karatu gurin da ake karatu afdalu shi yafi falala min iyadati alf marid sama da duba mara lafiya dubu to ka ga duba mara lafiya dubu sai dai in an tara za a yi tunda ka zo duniya kila har zuwa yanzu shi ma kila wani bai dubo mara lafiya sau dubu ba kuma karka dauka ka kaddara kai mai kwazo ne in aka ce wani ba shi da lafiya ko wanda ba ta da lafiya ko a gida ko a asibiti zaka je ka duba ka kaddara to wannan koda kai duba mara lafiya sau dubu to ka zo majalisin ilimi ka zauna ka saurari wata matsala guda daya ka saurari wata aya ta alqur'ani da aka fassara ta ka saurari wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake magana akan wata matsala ka fahimce shi ka je kai aiki da shi wannan yafi ka je ka duba mara lafiya sau dubu ba fata an gane za ba ku ji karin bayani wa huduru majlis ilmin halartar gurin karatu afdalu shi yafi falala min shuhudi alf janaza sama da ka halarci sallar janaiza sau dubu faqila ya rasulullah sai aka ce ya maikin Allah wa min qira'atil qur'ani ya ma fi mutun ya zauna ya dinga karatun alqur'ani qal faqala sai ce hal yanfa'u qira'atul qur'ani illa bil ilm karatun alqur'ani shi ma zai amfani ne ba karatu shi ma kana karatun ya zaka yi ba kai karatun qur'anin ba karatu ina ba ta gane sai yake cewa shin yanfa'u qira'atul qur'an shi kansa karatun alqur'anin zai yi amfani ne illa bil ilmi ba tare da ilimi ba kaga koda misali ka iya karanta shi ai kana buƙatar kuma ka ji me yake cewa koda ka haddace alqur'ani kana buƙatar kuma ka ji tafsirin alqur'ani to ya zaka yi ka san tafsirin alqur'ani ya zaka yi kana karanta alqur'ani ka dinga jin ɗanɗanon karatun qur'ani kar ya zamanto kawai a harshen ka qur'anin yake lafazin kawai shine a bakin ka tuqimu hurufahu wa tudayya hududa kana tsaida harufan ga tajwidi malam ga kana da ilmul qira'at kila ba qira'a dai ma ka iya qira'o'i daban-daban ga ka kaman dan musabaka in kana karatu ba wani harafi da kake fadin sa ba yanda ya kamata ba wani wasali da kake kuskure amma fa kana so zartar da hukunce in aka kalle ka kuma aka kalli qur'ani sai aga kai daban qur'ani daban saboda kawai kana karatu ne iya harshen ka bai kai zuciyarka ba dan baka san me kake cewa ba shi yasa ina ma a ce mutum mahaddacin alqur'ani ne kuma ya san abin da alqur'ani yake cewa to wannan nurun ala nur kenan to kaga sai yake cewa shin shi kansa karatun qur'anin zai ma amfani ne baka da ilimi wa qal yace majlisu dhikrin gurin da ake yin wa'azi yukaffiru 70 majlisan min majalisil lahwi yana kankare laifuffuka 70 cikin majalisai guraren hira gurare daban-daban da mutum yaje ya zauna na shagala to ran da kaje gurare sun kai 70 na shagala da wargi da wasanni to ka zo ka zauna ka saurari wa'azi na lokaci daya to yana kankare waccan shagalar sau 70 ba karatu fa ba magana abinda ya lalata al'amura din rashin karatu ne mutum ba zai san kansa ba ma sai da karatu ba za kuma ka san mahalicinka ba sai da karatu shi yasa mai ta'alimi yake cewa su masu ilimi fa ko sun mutu rayayyu ne amma kaga jahili rayayyi ana ganin sa rayayyi amma matacce ne babu mutuwa ta hakika irin rashin karatu a ce mutum baya ba shi da karatun addini to an samu matsala.
Faqad ittakhadha al-muzakharifuna hadhihi al-ahadith.
To sai dai wannan hadisin gashi da dadin ji amma mawdu'i. An fahimta? An fadin falala lalle kam zuwa gurin karatu yana da falala mai tarin yawa. Amma wannan hadisin da muka karanta yanzu wanda aka ruwaito shi daga Abi Dharr. Wato wannan hadisin Abu Hamid al-Ghazali ya ruwaito shi a cikin littafin sa Ihya'u Ulumuddin, sannan Ibn al-Jawzi assalam
wannan hadisin hadisi ne wanda